Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba, 4 ga watan Janairun shekarar 2017. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa jami'an tsaro sun daƙile wani harin kuna bakin wake da wasu mata suka yi yunkurin kaiwa a ƙaramar hukumar madagali da ke jihar Adamawa. Muna kuma dauke da hirar da sashen Hausa yayi da komandan hukumar yaƙi da safaran miyagun ƙwayoyi a birnin Tarayya Abuja game da wani babban kame da suka yi kwanan nan. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan shirin ba da tallafi na naira 5,000 da gwamnatin Najeriya ke yi, sai a kira 202-205-2655 domin bayyana ra'ayi. Muna kuma tafa da labaran wasanni, amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ana saura makonni 2 ya fara aiki. Ya zolayi masu adawa da shi a siyasance, ya cicciki manyan kafafen yaɗa labaran ƙasar, sannan ya ci gaba da jefa ayar tambaya kan bayanan sirrin da Amurka ta samu, mai nuna cewa ƙasar Rasha ta yi katsalandan a zaben shugaban ƙasar Amurka. Trump, biliyoniya kuma hamshaƙin mai harkar gine-gine, wanda ya zama ɗan siyasa na jam'iyyar Republican, ya yi tambayoyi a jerin saƙonnin da ya tura ta kafar Twitter a yau ɗinnan Laraba, inda ya ce wai shin me yasa kwamitin yaƙin neman zaɓen Democrat ya zama abin da ya kira mai cike da sakaci, ta yadda ma aka kwarmato dubban saƙonnin email mallakin John Podesta, chairman ɗin wato kayayyen kwamitin yaƙin neman zaɓen Hillary Clinton, da kuma yadda aka yi ma jam'iyyar bata tanaji kariya daga yuwar kutse ba kamar yadda Republican ta yi. Saƙonnin email na Podesta ɗin sun yi ta fallasa abubuwan taɓargaza da aka yi ta yi a bayan fage, don ganin Hillary Clinton tsohuwar sakataren harkokin wajen Amurka ta zama 'yar takarar shugabancin ƙasa ta jam'iyyar Democrat, kafin a ƙarshe dai Trump ya yi galaba kanta a zaɓen na watan Nuwamba. Shugaba mai jiran gadon ya kafa hujja da furucin mutumin da ya ƙirƙiro ƙungiyar kwarmata saƙonnin yanar intanet ɗin nan Julian Assange, wanda ke raɓewa ofishin jakadancin Ecuador da ke London, wanda ya ce ko yaro ɗan shekaru 14 na iya kutse ga saƙonnin email ɗin Podesta, da kuma cewa wai ba Rasha ce ta baiwa shi Assange ɗin saƙonnin email ɗin da aka kwarmato ba.
Wata kotun soji ta samu wani sojan Isra'ila da laifin kisa sanadiyar kashe wani Bafalastine na kasashe wanda ya yi niyyar kai hari a yamma da kogin Jordan. Elol Azaraya, ɗan shekaru 20, na fuskantar ɗaurin shekaru 20 a gidan yari. Wani lokaci nan gaba za a yanke masa hukuncin. Wannan al'amarin da ya faru a Hebron ya fito fili ne bayan da wani bidiyo da aka fitar ya nuna Azaraya na harbin Abdul Fattah al-Sharif, ɗan shekaru 21 da haihuwa, bayan da ya faɗi ƙasa kuma ya koji rauni bayan daɓa wuƙa da ya yi ma wani sojan Isra'ila. Yayin zartas da hukuncin yau Laraba, Kanar Maya Hela ya ce duk da yake mutumin da ya faɗi ƙasa ɗan ta'adda ne, wannan ba hujja ba ce ta ɗaukan matakin da ya wuce kima.
Shugaban hukumar zaben ƙasar Gambia ya arce daga ƙasar bayan da aka masa barazana saboda ayyana daɗaɗɗen shugaban ƙasar Yahaya Jami a matsayin wanda ya sha kaye a zaben da aka yi a watan jiya. A cewar 'yan uwansa, shugaban na hukumar zaɓe mai zaman kanta Aliyu Momar Njai ya tsere zuwa Senegal bayan da ya ji cewa hukumomin Gambia na shirin yin masa wato bita da ƙulli. A wani al'amarin kuma na daban, kamfanin dillancin labaran Reuters ya bayar da rahoton cewa babban hafsan sojin Gambia ya sake jaddada mubayar'sa ga shugaba Jami, Janar Usman Barji, ya rubuta ma jami wasikar wadda aka wallafa a yau din Laraba a wata jarida mai dasawa da gwamnati. Jami wanda ya shugabanci wannan karamar kasar ta Afirka ta Yamma na tsawon shekaru 22 an ayyana shi a matsayin wanda ya fada a zaben Gambia na ranar 1 ga watan Disamba. Ana sa ran kotun kolin Gambia za ta yanke hukunci kan wannan batun ranar 10 ga wannan wata na Janairu.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Alatilas dubban 'yan Iraki suka gudu daga birnin Mosul cikin kwanaki 5 da suka gabata tun bayan da sojojin gamayyar da Amurka ke jagoranta suka shiga wato zango na biyu na kokarin kubutar da birnin daga hannun 'yan ISIS a cewar jami'an Majalisar Dinkin Duniya. Mayakan na ISIS waɗanda aka fi su yawa sosai sun shiga sajewa da farar hula wanda ya haddasa karuwar farar hulan da abin ke ritsawa da su. Saboda haka ma Majalisar Dinkin Duniya ta ce mutane sama da 13,000 sun tsere daga birnin Mosul tun bayan da aka sake tsananta yakin ranar 29 ga watan Disamba. Sojojin gamayyar sun kwace kimanin ɗaya daga cikin kashi hudu na birnin tun daga watan Oktoba, kuma ana kan kokarin tura musu wato masu ayyukan ceto zuwa wasu ƙarin unguwannin yayin da ake ta kakkaba mayakan ISIS a gabashin Mosul. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. An dakile wani yunkurin kai harin kuna bakin wake da wasu mata su uku suka yi a wata kasuwa da ke karamar hukumar Madagali a jihar Adamawa. An dai nasarar kashe matan kafin su tada nakiyoyin da suke dauke da su. Wakilin sashen Hausa Sanusi Adamu na dauke da karin bayani.
Bayanai da ke fitowa sun saba wa juna, inda yan banga da sojoji da ke yankin bakin dutse na karamar hukumar Madagali da ke jihar Adama kowannen su ke cewa shine yayin nasarar tarwasa wasu yan kudar bakin wake uku dukkan su mata lokacin da suka yi yunkurin kusawa garin Gulag a wani aikin sintiri na yau da kullum da suka saba. Honorable Yusuf Muhammad, shugaban karamar hukumar Madagali, ya bada bayanin afkuwar lambarin tare da kira ga hukumomin tsaro da su tura karin jami'an tsaro zuwa yankin.
Yan banga mu sun hanga wasu mata guda uku suna zuwa da suka hange su suka gan lalle wayannan fa ba yan gari ba, sai suna gudu akan su sai banga daya harba daya din yana harbi dadin sai bomba ya tashi da ita sai guda biyu din suka firgita suka gurta gefen gidaje da ku gidaje mutane sai kuma wanta dadi ma aka harbe ta. To dai dai mun gode wa Allah, mun gode wa hunters namu da suke kasa dukan su guda uku dai ba su nasara kan al'umma mu ba, an kashe su gaba daya.
Kakakin rundunar soja ta 23 na garin Mubi, Major Akintoye Badare, ya sheda min ta wayar salula cewa baya ga wasu yan kunar bakin waken guda uku da suka mutu, babu asarar rai a bangaren sojoji da farar hula ko raunuka.
The troops started 3 to 4 bombers today and they take them off and no wound, nobody wounded, no casualty and the day-to-day activity is going on fine and we are under control.
Da yake tabbatar da nasarar tarwasa yan kunan bakin waken uku, jami'in hulda da jama'a na rundunar 'yan sanda ta jihar Adamawa, DSP Othman Abubakar, ya ce yanzu komai ya lafa a yankin.
Misalin ko 7:30 na safe yau din nan ana kira wannan wajen wai bakin dutse Madagali din, to Allah ya taimaka kuma bom din da ta tarwace su su wanda suka rike ta su sai barna kan kuma Allah ya sa ba wani rai ko rayuka da aka rasa.
Tarwasa yan kunar bakin waken uku mata a safiyar yau na zuwa ne kasa da wata guda da wasu yan kunar bakin wake suka tarwasa kansu kana suka halaka mutane 45 yayin da sama da 60 suka ji munanan raunuka a kasuwar Madagali. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.
Kowa ce gina lamin mugunta cutar dan uwanka ba ta da jawo wannan bai da kwakwalwa.
A gaida Sanusi Adamu, jami'an hukumar yaƙi da safarar miyagun ƙwayoyi da ake kira NDLEA a Najeriya sun cafke wani matashi ɗauke da hodar Iblis da za ta kai kimanin dalar Amurka miliyan 4,700,000 da aka nannaɗe cikin wasu takalma. An dai yi kaman ne a tashar saukar jiragen saman birnin tarayya Abuja. Wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El-Hikaya ya ji ta bakin kwamandan hukumar ta NDLEA da ke birnin tarayya Abuja, Lawan Hamisu, ga bayanin da ya yi masa.
Brazil musamman Sao Paulo ta yi kaurin suna kodar da take fitowa daga Colombia take fadowa Brazil kusan yawanci dukkan makaman da muke yi na cocaine hanyar da suka biyo wa ita hanyar Brazil tun daga nan an fara ankarar da mu cewa in mutun 100 ne za su biyo jirgin nan to lalle mu lura mu kuma yi la'akari da wannan mutun ɗayan ko biyu ko uku da za su fito daga wannan bangaren na biyu kuma shine takalma ne ya shigo da su wannan takalma in ka kiyasta kudaden da ya kashi daga Nigeria ya je Istanbul ya zarce Brazil ya dawo din ma ba zai fito balantar ya magana riba
baya ga ganin cewa waɗannan takalma ba wasu masu tsada bane dama doka ta ba ku dama ku balla kayan mutane ku leka ku gano ko kuma na'urori ne kuke amfani da su wajen hangowa akwai kwaya a cikin kayan mutane
duka biyu bayan irin la'akari da muka yi da kayan shi da kansa zai nuna mun cewa lalle yana da matsala wannan shi zai ƙara bani ƙwarin gwiwa cewa an dauke shi zuwa mashin abin da zai yi sai dai triggering din alarm
daga takalmi ɗaya sai zama duka suna kunshe da wannan hodar ability
abin da ya faru kenan jakan kuna uku gare shi jaka ɗaya tarkacen sa ne na sawa a ciki jaka biyu da takalma ne ciki takalman kuma abin mamaki kusan in ka je kasuwannin mu nan zaka tsince su akan naira 700 ko 1000
ina shi wannan wanda ake tuhuma yake
yanzu haka yana nan muna cikin bincike muna tunanin in har aka ce an kama mutum mai kaya to tayu akwai sauran da ke biye da shi da zarar mun gama binciken Allah zai kai shi kotu
bisa ga dokokin Najeriya in an samu irin wannan me yake iya hawa kan mutum aka same shi da laifi
mu dai zamu gurfanar da kai gaban shari'a kotu ita take da hurumin abin da za ta iya furtawa game da kai
ni sa a ganin ka ya zama mutumin ne iya wucewa da takalman nan ta na'urorin kasar Brazil amma dabarun jami'ai na Najeriya kuka gano shi
za su iya dauka takalmin yana da wata daraja a Najeriya mu yana zuwa muka gano cewa wannan takalman iska ne su a iyana su tunanin za su yi tunanin okay wataƙila wannan takalman in ya kai kasar su tunda akwai abubuwan da suke zuwa suke tallata mu cikin muni su nuna kasashen mu akwai yunwa akwai talauci akwai wane duk tarkacin da za su iya kawo suna tunanin za su kawo mana to amma kuma ba haka bane
mutumin nan matashi ne dan wajajin shekara ko 30 da wani abu ne ko da shi
doriya da biyu
yawa 32 buku ambata sunansa bai
sunansa Kingsley Eminike Okolo dan karamar hukumar Iziagu a cikin jihar Enugu
Gaida Nasiru Adamu El-Hikaya masu sauraro yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shirin ba da tallafi na naira 5,000 da gwamnatin Najeriya ke yi sai a kira a bayyana ra'ayi amma kafin nan ku shakata da wannan wakar
to duniya mu bi ta asisi to duniya mu bi ta asannu duniya kasam matalauta to duniya akwai ma'azanta duniya kasam ma'azanta to duniya akwai matalauta amma duniya akwai ma'azanta to duniya akwai matalauta duniya mu binta asannu amma kutuna cikin ma'azanta to kutuna akwai matalauta kutuna cikin matalauta to kusani akwai ma'azanta
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655
Madalla mun samu na kira na farko daga Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana?
To sunana Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna.
To Allah ramma muna jin ka.
Bada wannan tallafi yana da amfani kuma yana da rashin amfanin naki. Musamman ga bangaren da yake sun fuskanci wato rigingimu na Boko Haram. Ya kamata lalle a ba su ma koda ma ya baka inda wani ya rasa shagon shi wani ya rasa gonan shi wani ya rasa gidan shi kafin ya mai da waɗannan abubuwan da ya rasa ai ko za a iya ɗaukar dogon lokaci. To amma kamar guraren da ba a yi wani takin takina ba, in har aka ce za a ba da wannan tallafin ga wanda ma bai da wata sana'a, to lallai gwamnati sai ka ga cewa tana taimaka ma wasu wanda za ma su iya amfani da kuɗin ba ta hanyar da ya dace ba.
To Ibrahim Allah ranma kenan daga Kaduna, yanzu kuma bari mu je jihar Neja. Salamu alaikum, da wa muke magana daga jihar Neja? To Mallam Haruna, muna jin ka.
Game da kudin mai jirma ba Buhari.
Eh.
Yake duk da matasa talaka kuma sai kuda cikin Allah kai ba shi.
Amen. Mallam Haruna, sai ka dan daga murya, ba mu jin ka sosai.
Allah zuke game da kudaden da Buhari zai tallafa ma talakawa.
Eh.
Dan duk Allah ya taimake shi, Allah kuma ya ba shi sani.
Amen. To Mallam Haruna kenan daga jihar Neja, mun gode. Yanzu kuma bari mu je Adamawa. Wa alaikum assalam, da wa muke magana? To Alhaji Lawal, muna jin ka amma sai ka dan daga murya.
Ni shawara da dai shi ne. Yana da kyau hakan da ya dauka yayi kyau. Gode kuma Allah ya taimaka. Shawaran nawa ke.
To Mallam Lawal, kana gani wannan kuɗin aka bada kamar wasu ba za su kwanta ba su ce su ai shikenan kakasa ta yanke saka?
Eh, to akwai haka, amma kuma a bisa ga yadda talakawan Najeriya kowa ya galabaita nan, ya kai haka za ta rage mutane raɗaɗi.
To Mallam Lawal kenan daga Adamawa, mun gode. Yanzu kuma bari mu je Taraba.
Hello?
Hello, da wa muke magana daga Taraba?
Umar Washiman ne, mararraban ba a yi su don ga local government area.
To Mallam Umar, muna jin ka.
To mu ne muna bukata a bamu wannan kuɗi, ko a bamu kuka da bamu, alhamdulillah mun gode wa Baba Buhari.
Watakan Mallam Umar, kai ma kana son a baka wannan kuɗin kenan?
Ina so mana.
Allah sarki.
Wallahi na so.
To Allah ya taimaka. Mallam Umar kenan daga Taraba, yanzu kuma bari mu sake koma Neja. Salamu alaikum malami na Neja, muna jin ka. To ga dukkan alamu layin malami daga Neja ya goce, amma muna da sauran lokaci sai a kira a bayyana ra'ayi. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shirin ba da tallafi na naira 5,500 da gwamnatin Najeriya ke yi. Sai a kira a bayyana ra'ayi. Mun samu wani kira daga Katsina.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam, da wa muke magana?
Ina Malam Mubarak daga Katsina.
To Malam Mubarak, muna jin ka, me zaka ce?
Gaskiya gwamnatin shugaba Buhari ta yi kokari wannan kuɗin da ta bada na 5,500 din nan. Da fatan kuma talakawa wanda aka ba za su yi amfani da shi ta hanyar da ya dace. Na gode, an jima.
To Mallam Mubarak kenan daga Katsina, mu ma mun gode da ra'ayinka. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Agogonmu na ci a karfe 3:48. Mun samu wani kira daga Kaduna.
Hello, assalamu alaikum warahmatullah.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Hajiya Maryam Dauda ne, muke barka da dare.
Barka ka dai Mallam, da wa muke magana?
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kaduna, Najeriya.
To Alhaji Musa, muna jin ka.
To kin san mu da yake 'yan kasuwa ne na gaskiya, kuma 'yan Kano gaskiya al'amari, ni a nawa ra'ayin da a sa da a rika baka 5,500 duk wata. Gara a nema maka aikin da za ka rika samun 3,000 ya fi kwanciyar hankali. Saboda ga yanzu kin ga wayannan kuɗin da za a ba matasa, wallahi ba abin da za a yi la'asangarta su. Amma mu da ke mutanen Kano ne, mun saba kasuwanci, mun san mu juya naira 100 ta koma 500, kuma mu juya naira 100 ta koma 110. Mun fi son a nema maka aiki ne da shawara aka bi ta 'yan Najeriya. Gara a buɗe, a gyaggyara wasu kamfanonika. kudin da suke matasan nan za a daidai su aiki ya fi kwanciyar hankali Maryam Dauda. Amma gaskiya al'amari wannan tsarin ni ana ra'ayin wannan tsarin ni bai mun ba, gara a nema maka aiki ni ka samu aiki ya fi kwanciyar hankali da a baka wannan dubu.
To Alhaji Musa Garo kenan daga Kaduna, yanzu kuma bari mu je Yobe. Hello, da wa muke magana daga Yobe?
Mun sabo shi.
To da Allah mallam ka dan rage sautin rediyonka. Yau, wato menene ra'ayinka?
Ra'ayina gaskiya yana da kyau abinda Baba Buhari yayi. A tallafa marasa ƙarfi. Domin su samu su ma a san ana addama da su. Allah ya sa ka mata alheri. Allah ya sa ya tabbata haka.
To, mun gode da wannan ra'ayin naka, kuma anan za mu dasa aya ɗaukar wayoyin namu, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake baku wata damar. To har yanzu dai kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu na cewa ƙarfe 3:50. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice. Gaban hukumar kwallon kafa ta GFA Kwasi Yantachi ya ce kungiyar kwallon kafa ta Ghana Blasters ba wata karamar hukuma ba ce ko majalisar dokoki da za a ce ana zabo ƴan wasanta dangane da inda suka fito ba. Ya ce ba ana ɗaukar ƴan wasan kungiyar ne saboda ko suna wasa cikin gida ko kuma kasar waje, sai dai kwarewar mutum ake duba a dauke shi yayin Ghana wasa. Shugaban da GFA ya kara da cewa babban abin da ake bukata shine dan wasa ya kasance dan Ghana kuma ya nuna kwarewa wurin wasansa amma ba inda yake wasa ba. Kwasi Yantachi ya yi wannan hurici ne a matsayin wabi ga tambaya da ƴan jarida suka masa bayan an bayyanar da sunaye ƴan wasan Ghana 26 da za su yi wa Ghana wasa a gasar cin kofin Africa ta shekarar 2017 da za a yi a kasar Gabon. Ghana za ta fafata ne da kasashen Mali, Egypt da kuma Uganda a rukunin D. Ita kuwa Africa da take rike da kofin ta kara wa kungiyar wasan ta kuɗi na shiga gasar cin kofin Africa na wannan shekarar 2017 don ta ci gaba da rike kofin. Gwamnatin Africa ta baiwa kungiyar wasan kimanin euro miliyan 6 na kasafin da kungiyar ta gabatar wa gwamnatin na shiga wasannin cin kofin Africa a Gabon, inda aka samu ƙarin euro 600,000 akan kasafi da kungiyar ta gabatar lokacin da ta kai wasa na ƙarshe a Equatorial Guinea shekaru 2 da suka wuce. Kasar Africa za ta kara ne da kasashen Togo da Demokaratiyyar Jamhuriyar Congo da kuma kasar Morocco a cikin rukunin C a kasar Gabon. Coach din Super Eagles ta Nigeria Gernot Rohr ya sha alwashin Super Eagles za ta samu gurbi a gasar cin kofin duniya ta shekarar 2018 a kasar Russia, inda Super Eagles take karawa da manyan kungiyoyin wasa kamar Kamaru, Algeria da Zambia. Manyan nasarori da Nigeria ta yi na lashe wasanni biyu kuma ta tsere kan wannan rukuni da ake kwatanta shi da mafi karfi ko na mutuwa. Ko shakka babu, Nigeria za ta samu nasarar shiga gasar cin kofin duniya ta shekarar 2018 a Russia, inji coach din Super Eagles dan asalin Faransa da Jamus lokacin da yake jawabi a jiya a birnin Lagos. Bayan dakatar da wasannin shiga gasar cin kofin duniyar, Nigeria za ta fafata da Kamaru a cikin watan Agusta a jihar Oyo, kuma yana kyautata zato Kamaru za ta sha kashi a hannun Nigeria. A wasan cikin gida kuma hukumar kwallon kafar Ghana ta GFA ta tabbatar da ranar 4 ga watan Fabrairu, ranar da kakan wasan Premier League ta gaba za ta fara. Shugaban hukumar GFA Kwasi Yantachi ne bayyana hakan a wurin taron shekara-shekara da hukumar ta yau a birnin Accra. Shugaban na GFA ya kara da cewa wasannin Division 1 da ke kasa da matsayin Premier League zai fara ne 3 ga watan Fabrairu, wato kwana guda kafin fara Premier League din. Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Al'amura sun canza sosai cikin shekaru 35 tun bayan bullar mugunyan cutar nan mai karya garkuwan jiki HIV/AIDS. A da idan aka samu mutum da cutar HIV/AIDS, tamkar an yanke masa hukuncin kisa ne. Mutum da ke dauke da kwayar HIV kan rayu ne kasa da shekara guda da zaran ta kai matsayin AIDS. A yau kimanin rabin adadin mutane da ke dauke da kwayar cutar HIV da suka kai miliyan 37 suna samun jinya da ke ceto rayuwarsu. A ƙarƙashin shirin shugaban ƙasa na yaƙi da cutar HIV cikin gaggawa ko kuma PEPFAR a taƙaice, Amurka tana taka muhimmiyar rawa wurin yaƙi da wannan cutar a duniya. Shine shirin yaƙi da cutar HIV mafi girma a duniya. wani bayani da babban jami'ar yaki da HIV Ambassador Deborah Albex ta fitar na cewar yaduwar wannan cutar ta yi ƙasa sosai a wasu muhimman ƙasashen Afirka, wanda hakan na nuna cewa kwalliya na biyan kuɗin sabulu a himmar da ake bayarwa a shirin PEPFAR. Ko shakka babu, ana gab da samun nasarar kauda HIV tsakanin al'umma ta hanyar nazari da tattara bayanai da kuma yin aiki tare a ceci rayuwar miliyoyin mutane, kuma hakan na sauya illolin HIV, in ji babban jami'in hukumar kula da raya ƙasashe masu tasowa ta USAID Gail Smith. Ya ce a yau shirin shugaban ƙasa na yaƙi da HIV na PEPFAR a taƙaice yana taimakawa mutane miliyan 11,500,000 a faɗin duniya wurin jinyar ceton rayuwarsu. A cewar rahoton kwamitin yaƙi da HIV/AIDS na Majalisar Ɗinkin Duniya, kamuwa da cutar tsakanin ƙananan yara ya ragu ainun a faɗin duniya da kashi 51 cikin 100 tsakanin shekarar 2010 da 2015. A lokaci guda, mace-mace masu nasaba da HIV sun ragu daga miliyan 2 zuwa miliyan 110,000. Wani mummunan labari kuma shine ƙwayar cutar HIV na ƙara yaduwa tsakanin 'yan mata a ƙasashe kudu da saharan Afirka, a cewar rahoton kwamitin yaƙi da HIV/AIDS na Majalisar Ɗinkin Duniya na bara. Kimanin ɗaya a cikin yaran mata 5, wanda ya yi kashi 19 na sabon kamuwa da cutar a faɗin duniya, na ukuwa ne kan 'yan mata 'yan shekaru 15 zuwa 24. Balagagun mata da mata matasa su ne ke da kashi 75 cikin 100 na sabbin kamuwa da cutar a Afirka. Wannan wani abin damuwa ne, ganin wannan adadin zai iya ninkawa nan da shekarar 2020. Akwai dalili na bayyana fargaba akan yadda 'yan mata ke ƙara kamuwa da cutar da cin zarafi ta jima'i da hana su shiga ɗaukar damar yin sana'a da rashin samun isasshen kiwon lafiya da kuma rashin ƙarasa ilimi. A ƙarƙashin wannan shirin shugaban ƙasa na yaƙi da HIV/AIDS na PEPFAR a taƙaice, Amurka tana aiki da ƙawayenta don rage yaduwar wannan cutar kafin ƙarshen shekarar 2017, wanda ya kashi 40 cikin 100 na sabbin kamuwa da cutar tsakanin balagagun mata da iyaye matasa, kuma shine mafi tsananin ɗawainiya da cutar HIV ta ɗora akan wasu ƙasashe 10 a Afirka. Wannan ne karo na farko da Amurka ta auna ɓangare na musamman na sababbin kamuwa da wannan cutar wurin yaƙi da HIV/AIDS tsakanin wannan rukunin jama'a, don jaddada shirin Amurka na dabarun bunƙasa harkokin balagagun yaran mata a duniya. Babban jami'in hukumar USAID ya ce tare da ƙawayensu za su iya tabbatar da wannan babban aiki ƙarƙashin jagorancin Amurka da tausayawa da yin aiki tukuru. Ya ce za su iya kawo ƙarshen cutar HIV/AIDS ko SIDA a faɗin duniya zuwa shekarar 2030. Sharhin muryar Amurka na yau kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To yanzu kuma ga labarai, amma a taƙaice.
A takaice, shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ana saura makonni 2 ya fara aiki, ya zolayi masu adawa da shi a siyasance, ya ciciki manyan kafafen yaɗa labaran ƙasar, sannan ya ci gaba da jefa ayar tambaya kan bayanan sirrin da Amurka ta samu, mai nuna cewa ƙasar Rasha ta yi katse London a zaben shugaban ƙasar Amurka. Shugaban hukumar zaben ƙasar Gambia ya arce daga ƙasar bayan da aka masa barazana saboda ayyana da daddan shugaban ƙasar Yahaya Jammeh a matsayin wanda ya sha kaye a zaben da aka yi a watan jiya. A cewar ƴan uwansa, shugaban na hukumar zaɓe mai zaman kanta Aliyu Muammar Njai ya tsere zuwa Senegal bayan da ya ji cewa hukumomin Gambia na shirin yin masa bita da ƙulli. Ƙasar Turkiya ta yi gargaɗin cewa saɓa ma yarjejeniyar tsagaita wuta a Siriya ka iya shafar tattaunawa zaman lafiya.
Da taƙaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah kai mu za ku ji abokan aiki maɗauke da wani sabon shirin. Ga saƙon taya murna ga iyalin Malam Lokamato Kwankwan Ikara da za a ɗaura auren ɗiyarsu Asiya da angonta Timoti, wanda za a yi gobe Alhamis da ƙarfe 10 na safe. Allah ya ba da zaman lafiya, amin. A madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin, da Ms. Saida Hamdun da ta haɗa shirin da ba da umarni, da injiniyanmu Mr. Kelvin, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.